أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بان سلم على الدين المسلم شيء نعم أنا بركة داو وأنا ماكو لن شيء جبر كرتمو أتكن للتافين خطوات إلى السعادة إذن يوم أبو سمن تابا ساتن ديوتي muna karatu a babin da yake magana akan ikhlasi, kuma mun tike akan maganar Sufyan al-Thawri wanda yake cewa ban taba magance wani abu wanda yafi tsanani a gare ni ba sama da magance niyyata. أنها تتقلب علي دومين نيتها تنا ججو يامن تنا كيكومو تنا باني داموا. تسمى ليتي والعمل من غير نية خالصة لوجه الله طاقة مهدرة. شيونا أيكي دا أكي تيوا باوا هي إخلاصي أتكي يسارك كي واتو نية سيدون الله مدوك كنسركي. To bawa fa ya sani duk wani aiki da za a yi ba tare da kyakkyawar niyya wacce take cike da ikhlasi ba, wato wata wahala ce wacce take tafiya a banza. Duk aikin da bawa zai idan babu niyya mai kyau a ciki, wannan aikin babu ikhlasi a cikin sa, to wannan aikin zai tafi ne zama wahala wacce za ta tafi a banza, ba za a samu ladanta ba. Duk yawan aikin, duk kyawun aikin, duk ɗawainiyar da ke cikin aikin, matuƙar mai aikin ya rasa ikhlasi a cikin wannan aikin, to ya sani kawai yana aikin baban giwa ne, yana aiki ne wanda iya ladansa shi ne wannan wahalar da ya sha, ba shi da wani abu da zai koma ya samu a gurin Allah maɗaukakin sarki. Wannan ya zama dole bawa ya tsaya ya nutsu a duk lokacin da zai aikata wani aiki, ya bintiki niyyarsa, ya ainihin yi wa niyyarsa jarabawa, koye wa kansa jarabawa don wa zai yi wannan aikin. In don Allah ne, to ya ci gaba. Idan ba don Allah ba ne, ya yi ƙoƙari iya iyawarsa ya tabbatar da ya mayar da wannan aikin ya zama don Allah, ya tabbatar ya gyara niyyarsa, ya tsantsanta wannan niyyar wannan aikin ya zama don Allah. Domin ba za a ce ya bar aikin kar yayi ba, domin a baya mun karanta magana da Ibn al-Qayyim yake cewa al-amalu li ajalin nasir ya'un, yin aiki don mutane dan ka burge su ko dan mutane su yaba wannan riyaci. Sai ce wa tarkul amali li ajalin nasi shirkun, shi kuma barin aikin dan tsoron mutane, domin tsoron kar ka yi riya sai ka ki aikata aikin, to wannan shirka ne. Da wannan ya zama lazim, ya zama dole bawa duk yadda zai aikata wani aiki yayi kokari ya inganta niyyarsa. Ba a barin aiki don tsoron mutane, don tsoron riya. Dole dai abin da za ka yi shi ne ka inganta niyyarka, ka gyara, domin Allah maɗaukakin sarki shi ya yi umarni da ka aikata wannan aiki, kuma baya karɓan wani aiki wanda ba domin shi aka yi ba. Wajhudun muba'atharun, kuma wahala ce ko ɗawainiya ce wacce za ta tafi a banza, ba za a samu ladan ainihin sa ba. Wa huwa mardudun ala sahibihi, kuma wannan aikin abun miyarwa ne ga wanda ya aikata shi. wallahu ghaniyyun hamid, lalle Allah madaukakin sarki wadataccen sarki ne, ya wadata ga barin dukkan wani aiki da aka yi tarayya da wani sa cikin aikata shi, baya buƙatuwa zuwa ga dukkan wani aiki da aka yi shirka ko aka yi riya a ciki. Hamidun kuma godaddan sarki ne, yana godewa wanda ya tsantsanta aikinsa ya yi ikhlasi cikin aikinsa gare shi, sannan zai gode masa ta hanyar bashi sakamako mai kyau. La yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan lahu subhanahu wa ta'ala, Allah baya karban wani aiki sai aikin da ya kasance akwai cikakkiyar ikhlasi a ciki, an tsarkake Allah madaukakin sarki a ciki. Yaqulu Abu Umama al-Bahili, Abu Umama al-Bahili wanda yana daga cikin sunansa shine Abu Umamata Suda ibn Ajlan ibn Wahab al-Bahili, ya kasance yana zaune a wani gari da ake cewa Hims, kuma ya bar duniya a shekara ta 81 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da shekaru 91 a lokacin da ya bar duniya. Ya bar duniya yana da shekaru 91, kuma kenan yana daga cikin wanda Allah madaukakin sarki ya ba su tsawon kwana, kuma yana daga cikin na ƙarshen wanda ya rasu ya bar duniya a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rayu a ƙasar Sham. Ya ainihin rayu ƙarshen rayuwarsa a Sham ya rasu, sannan kuma shine ƙarshe daga cikin sahabban manzon Allah da suka rasu a Sham. Daga shi babu, shine sahabi na ƙarshe a Sham, daga shi ba ƙara samun sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a Sham. To shine yake cewa ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Faqala, yace ya rasulallahi, ya ma'aikin Allah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra, kabani labari mana ya lamarin yake wani mutum ne ghaza yayyaki, yaltamisu al-ajra wadh-dhikra, yana mai neman al-ajra lada a gurin Allah madaukakin sarki, wadh-dhikra kuma yana neman ambato a gurin mutane, yana so ya samu lada, Allah ya bashi ladan da yake ba waɗanda suka yi yaki dan ɗaukaka kalmarsa, sannan yana so mutane kuma su yabe shi a ce jarimi ne shi, a ce mutum ne mai kokari, a ce mutum ne wanda yake da jarumta. Malahu me yake gare shi, wani sakamako zai samu? Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la shay'a lahu, ba shi da komai. Indai wa'annan sifofi guda biyun da ka faɗa sun tabbata cikin aikinsa, ya yi don neman lada a gun Allah, sannan ya yi domin neman yabon mutane, manzon Allah ya ce la shay'a lahu, babu komai gare shi. Fa'adaha alaihi 3 times, wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu lahu la shay'a lahu. Wannan mutumin ya ci gaba da maimaitawa manzon Allah wannan magana, cewa ba ni labarin wani mutum wanda ya yi yaƙi, yana neman lada, yana neman yabon mutane, me aggare shi ko me ke gare shi na lada ko sakamako? Manzon Allah yana bashi irin amsar da ya bashi da farko, cewa babu komai gare shi, ba zai samu lada ba. Thumma qala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah, ku sani lalle shi Allah, la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan, baya taba karban wani aiki daga cikin aikin da bayi suka yi sai aikin da aka yi ikhlasi gare shi, aka ainihin wato tsarkake shi shi kadai, kuma aka yi aikin domin sa. Wa butughiya bihi wajhu Allah, kuma aka nemi neman yardar Allah madaukakin sarki a cikin wannan aikin. wannan shine iya aikin da Allah madaukakin sarki yake karba innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin lalle abun sani kawai Allah yana karban aiki da bayi suka yi ne daga waɗanda suke masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin sa kuma suke aikata aikin domin sa rawa'un nasa'i al-imam an-nasa'i rawaito wannan hadisi a cikin kitabul jihad باب من غزا يلتمس الأجر والذكرى ويقول عليه الصلاة والسلام النبي سيراد أمنت الله ستبت عقليش يكي تشيوى قال الله عز وجل الله مدوك كنسركي واند يبوايا كما يدوكك ياتي أنا أغنى الشركاء عن الشرك lalle ni ne mafi wadatuwan masu yin shirka ani shirki gabarin shirkar da suke yi wato na wadatu gabarin bayi da suke yin shirka gare ni daga abin da suke hada ni da shi ba ni da buƙatar abin da ake hada ni da shi cikin wato abokan tarayya da kuma masu hada ni da wani cikin abokan tarayya a bauta su ma ba ni da buƙatar su da abin hadawan da wanda ya hada Allah bai buƙatar kowanne daga cikin su man amila amalan annabi sai ya ce Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki amalan wato kun ga yazo a nakira wan nakiratu fi siyaqin nafi wato idan nakira ta zo a wannan siyaqi ainihin na korewa tufidul umum tana fa'idantar da gamewa kowani irin aiki in dai aiki na Allah ne da ya umarni da shi in dai aiki da Allah madaukakin sarki ya ce ayi ne ko aiki da ake neman ainihin samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki babu istithna'i kowani irin aiki Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki cikin aikin da ake neman kusanci ko cikin aikin da yake umarni ne na Allah ashraka ma'i fihi ghairi yayi tarayya da ni da wani na a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkarsa je can ya karata ya san yadda zai je da shirkar da yi amma ni bana buƙatar aikin inji Allah madaukakin sarki rawahu muslimun al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabuz zuhdi والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله باب نقبة ما الأعمال التي أخلص فيها لله توسأيك أن يكما أما سأينك أما سأيناك أما سأيمنا باين الله ما سأيماني وندمج أيك أن أكيد بكاتر من إخلاصي والله أتكنسى shin akwai ayyukan da iya su ne ake buƙatar ikhlasi ko kuma gaba ɗaya ayyuka ne to wannan shine abin da wannan babi zai mana magana akai malai yace ba'dun nas yadhunnu anna al-ikhlasa inma huwa faqat fi as-salati wa qira'ati al-qur'ani wa a'mali al-ibadati adh-dhahira wani sashi na bangare na mutane suna tsammani wasu mutane iya tsammanin sun aka ce ikhlasi inma huwa faqat fi as-salah kawai abun sani ana samun ikhlasi ne a cikin sallah wannan shine tunanin su wa qira'ati al-qur'an ko kuma karatun al-qur'ani wa a'mali al-ibadati adh-dhahira ko kuma ayyuka na ibada wanda suke na fili bayyananu wani da an ce ikhlasi wannan shine iya abun da yake fado masa a ransa ai ana magana ne akan sallah ko azumi ko zakka ko karatun alqur'ani ko wasu ayyuka wanda aka riga aka tantance su cewa wayannan sune ayyukan imani sune ayyukan bauta tad'awati ila Allah kamar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wal infaqi da kuma ciyarwa da abinci don Allah malai ce wa hada ghairu sahih wannan togaciyar ko wannan iyakance ayyukan da ake samun ikhlasi a cikin su da iya wayannan ayyuka na sallah da karatun alqur'ani da da'awa da kuma ciyarwa keɓance ikhlasi a cikin su kadai malai yace wannan ba magana ce mai inganci ba fa ikhlasu fal ikhlasu kaga shi ikhlasi wajibun fi jami'il ibadati dole ne a samu ikhlasi a cikin dukkan wani dangin aiki ne bauta duk abinda aka ce wannan aikin Allah ake bautawa da shi to wajibi ne a samu ikhlasi a cikin sa hatta fi ziyaratil jari ana ce har a cikin abin da yake na ainihin ziyartar makwabci kaga aiki ne wanda mutane ba su dauke shi wani mai muhimmanci sosai ba ba wani aiki ne babba ba to a cikin sa ma ana buƙatar ikhlasi wasilatir rahimi da sadar da zumunta zaka sadar da zumunta zaka yi zumunci to kai don Allah a ciki kai don Allah shi kadai kai ikhlasi wa Allah a ciki wa birrul walidain da biyayya wa iyaye in zaka yi musu dukkan wani abu da yake biyayya ne gare su to kai iya iyawarka ka tabbatar da ikhlasi a ciki malaci hadihi matlubun fiha ikhlas wa innam ma da wasunsu dukkan su ana buƙatar ikhlasi a cikin su wa hiya min ajallil ibadati domin ikhlasin nan wato shine wato mafi girman ibada domin shine yake tabbatar da bawa ya samu ladan ibadar da yi duk bawon da babu ikhlasi a cikin aikin sa duk bawon da bai samu ikhlasi ingantacciya cikin aikin da yi ba wannan aikin zai zama aiki ne na banza wanda ba zai samu ladan sa ba wa kullu fi'lin yuhibbuhu Allahu wa yardahu dukkan wani aiki da Allah yake so kuma ya yarda da shi wajibun fihi ikhlasun niyyati to dole ne fa a ainihin gyara niyya ai ikhlasi a cikin wannan aikin mahama kana al'amal ko ya aikin yake hatta fi janibil mu'amalat alayti hatta a janibi ko bangaren ayyukan da suka shafi mu'amala kasidiqi kamar bangaren gaskiya gaskiya ibada ce amma a cikin abin da ya shafi mu'amala aiki ne wanda mutum zai tsakaninsa da bayi duk da akwai gaskiya as-sidqu ma'a Allah akwai gaskiya tare da Allah yanzu mu duk abin da Allah ya umarni kai iya iyawarka wajen yin zuwa da wani aikin da gaske ba tare da kai cogi a ciki to akwai as-sidqu ma'al khalqi ko ma'an nas akwai gaskiya tare da mutane shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya duk mu'amalar da zaka yi kai kokari iya iyawarka ka tabbatar da gaskiya a ciki fil bai'i washira kamar gaskiya a cikin saye da siyarwa in kana neman albarka a kasuwancinka to zaman to kana yin gaskiya baka ainihin boye mutane abin da yake na hakika wa husni mu'amalati zawja da kuma kyautata mu'amala da iyali kyautata mu'amala ainihin mu'amalar ka da iyalanka wa ihtisabin fi islahi auladi fi islahi alauladi ghayriha da kuma neman lada cikin ainihin gyara tarbiyar ayya wa ghayriha da wani wannan dukkan wa'annan abin da ya shafi mu'amala da makwabta mu'amala da abokan kasuwanci mu'amala da sauran mutane da yin gaskiya a harkokinka ka kyautatawa iyalinka ka kyautatawa iyayenka da dukkan wani dangin kyautatawa to malai yace hatta a cikin wannan janibi na mu'amala ana buƙatar bawa ya kasance yayi ikhlasi yaqulu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana fada a cikin hadisi hadisin da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul iman باب ما جاء أن الأعمال بالنية إمام مسلم يابتد شيء كتاب الوصية باب الوصية بالثلث وانا حديثي نئن قنتتش لقى حديث سعد دن أبي وقاص الله ملوك كنسل كير ددشي النبي سيراد أمنتم الله إكي تشوا إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله للي كي باوا كسني باب وني ciyarwa da zakai babu wato wata ciyarwa da zakai cikin dukiyarka, kana mai neman lada, kana mai neman yardar Allah cikin wannan ciyarwar da kai, illa ujirta alaiha, face sai an baka lada akan wannan aiki. Duk abin da zakai na ciyarwa, abin da zai sa ka samu ladan wannan ciyarwar shine kai dan Allah, ka sanya ikhlasi a ciki. Kar ka yi dan mutane su yabe ka, kar ka yi dan mutane su ce kana yi, a'a, kai don Allah madaukakin sarki, kai don Allah madaukakin sarki ya baka lada. Haka ita ce wato, ko haka shine dabi'ar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan suka ciyar, suka kyautata, ko suka ba da sadaka, sai wanda aka ba wa sadaka suka zo suna kokarin su gode musu akan abin da suka musu, sai su ce innama nut'imukum liwajhillah, wannan fa ciyar wanda muka yi, kar ku wahalar da kanku wajen kokarin sai kun gode, kawai fa mu mun ciyar da ku ne domin neman yardar Allah madaukakin sarki. La nuridu minkum jaza'an wala shukura, ba ma bukata ko ba ma nufin samun wani sakamako daga gare ku, kuma ba ma nufin ku gode mana. Innama nakhafu min rabbina yawman abusan qam tariran fa waqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani abu da bawa zai ciyar, inda yayi hakan yana neman yada, yana neman samun yardar Allah madaukakin sarki, to lalle za a bashi lada akan wannan ciyarwa. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, har gurgudan abin da ka sanya na loma a bakin matarka shi ma za ka samu lada. Kenan da Bahaushe yake cewa ci da kai ba gwaninta ba ne, ko haka ne ko? A to lalle gwaninta ne. Ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce mana wanda ya ciyar da iyalinsa, ya ciyar da ƴaƴansa, matukar yayi don Allah ba don ya gori ba, yayi don ya rufa musu asiri, yayi domin ya sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya daura masa, to ka sani dukkan loma da matarka za ta dauka ta sa a bakinta, wanda ka nemo mata daga kasbi halali, ka nemo mata shi daga wato tsawarota na aiki ko sana'a na halali, ka ciyar da su, to dukkan loma da za su dauka su sa a bakinsu za ka samu lada. Kaga wannan falala ce da wanda ya riga ka aure yake samu, kuma matukar yana zaune da matan lafiya, yana ciyar da ita da halal tsawon shekaru, ba za ka taba kamo shi akan wannan falala da ya riga ka akai ba. Sai dai idan ya sake ta tsawon shekaru har ka zo ka cinye shekarun da ainihin ya riga ka da shi, ka cinye wannan shekarun shi kuma bai aure ko ya mai da wannan matar ba, to za ka iya zuwa ka wuce shi. Amma wanda ya riga ka aure ya ciyar da iyalinsa har aka samu ‘ya’ya ya haɗa da su, yake ciyar da su da halal, to wannan ya riga ya gabace ka aikin lada. Fa kullu amrin, Allah ya ce kowane al’amari, yuhibbuhu Allahu wa yardahu, da Allah yake so ya yarda da shi, minal aqwali, na daga zantuttuka, wal a'mali, da ayyuka, az-zahirati wal batina, na fili da na ɓoye, fa huwa ibadatun, Allah ya ce wannan fa ibada ce. Duk aikin da Allah yake so kuma yarda da shi, ismun jami'un, wannan shine definition na ibada, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina, wannan shine definition na ibada. Idan aka tambaye ka menene ibada, ka bada wannan, to ka samu 100% cikin abin da ake nema. In aka ce ibada shine dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi, daga magana ko aiki na fili da na ɓoye, to shine malamin yace dukkan wani al'amari da Allah yake son sa kuma yarda da shi, daga magana na fili da na ɓoye, fa huwa ibadatun, wannan shine bauta, wa wajibun fiha ikhlasu, kuma wajibi fiha al-ikhlasu, kuma wajibi ne bawa ya yi kokari ya tabbatar da ikhlasi a cikin wannan aikin. Wa inda al'amalu, ko mun wato kankanta na aiki ko mun karantar aiki bawa ya kokari ya duba girman wanda yake aikin domin sa kada ya duba kankantar aiki haka nan idan bawa zai sabo kada ya duba karancin sabon ya duba girman wanda yake kar a saba ki duba girman wanda idan aka saba umarninsa aka saba sai bar wannan sabon malai yace babi na gaba barakatul amali fil ikhlasi albarkar aiki yana cikin ikhlasin da aka yi idan bawa yana so aikin sa yayi albarka yana so ya ci ribar aikin da yayi to ya tabbatar yayi ikhlasi cikin wannan aikin idza akhlasa al'abdu niyyata idan bawa ya kyautata niyyarsa yayi ikhlasi a cikin niyyarsa wa amila amalan salihan yayi aiki mai kyau nagari walau kana yasiran koda wannan aikin dan kadan ne inna allaha yataqabbaluhu wa yudha'ifuhu lalle allah yana karban wannan aikin kuma ya ninninka lada ga ma'aikacin aikin yaqulu annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam yana cewa laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati haqiqa na ga wani mutum yana jujjuyawa a cikin aljanna yana holewa yana jin dadin sa yana wato cikin kwanciyar hankali a cikin aljanna dalilin samun kansa a wannan matsayin fi shajaratin qad'aha min zahri at-tariqi sanadiyar wata bishiya da ya yanke akan hanya da mutane suke wucewa in sun biyo dole sai sun tade sun kauce wa wannan bishiyar da ya ga wannan bishiyar sai ya yanke wannan bishiyar ya gusar da bishiyar ga barin hanya kanat tu'dhil muslimin wannan bishiyar ta kasance tana cutar da musulmai aka rasa wanda zai dauke zai aiki ya kawar da bishiyar ya yanke bishiyar ya ainihin samar wa mutane hanya shi ko yace lalle sai ya aikata wannan aikin kuma yayi don Allah yayi ikhlasi a cikin wannan aikin bai dan mutane su yabe shi ba yayi ne kawai don Allah iya wannan aikin da yayi sai ya zama sanadiyar da Allah ya yarda da shi ya sa shi aljanna domin duk wanda Allah ya sa shi aljanna to ya sani fa yarda da ni a gun Allah Allah baya sa wanda bai yarda da shi ba cikin aljanna wa fi riwayatin aw ta riwayar marra rajulun bi ghusni shajaratin ala zahri tariqin a cikin labarin kissar wanda suka zo gabanin mu wani mutum ya shude bi ghusni shajaratin da wata kututtire na wata bishiya wani kututtire na wata bishiya wannan bishiyar ko ta mutu sai zama akwai burbushinta akan hanya mutane in sun zo da daddare za su yi tuntube yana kada yara yana kada dabbobi ko ya masa rauni kowa an yi zo sai dai ya san yadda zai ya kauce wannan bishiyar ko wannan kututturen shi kuma wannan mutumin yana zuwa فقال سيتي والله لا انحين هذا عن المسلمين يتي والله سينا غسر سينا كود wannan bishiyar da yake cutarwa ga barin hanyar musulmi sina gyara wannan hanyar la yu'dihim yazamanto wannan icin ba zai na cutar da su ba sanadiyar wannan kyawun niyyar da yayi kuma idan Allah udkhilal jannata sai aka shigar da shi cikin gidan aljanna wannan hadisi الامام البخاري ده مسلم سكرويته شي كمر يد الامام البخاري يرويته شي ا cikin كتاب المظالم باب من اخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمي بها دي دوكا ابو سي جيفر ده شي غسد ده شي اكن هنيا امام مسلم كما كتاب البر والصلاه والاداب باب فضل ازاله الاذى عن الطريق wannan hadisi ne ingantacce wanda yake nuna mana muhimmancin duk abin da ka gani akan hanya zai cutar da mutane ka kawar da shi ko wata hanya ce a sake mutane suna abin da suka ga dama yara suna tukin ganganci suna tukin rashin kunya suna kakkada mutane da abin hawansu to wajibi ne al'umma ko wanda yake da iko ya san yadda zai yi a gusar da wannan ganganci da cutarwa da ake wa mutane kamar yadda aka yi bombs a wannan kwaltar tamu ta gefen masallaci wanda yaro sai ya dauko machine daga can farkon kwalta gidan sarkin dawaki ya ruko a 120 kaidar da aka yi shine zo ya wuce wannan hanyar ba tare da ya taka birki ba kai wani abun idan wani ya kai kai ka san dabba ne ko ya sha kwaya ko kuma tsantsar yaranta na damun sa yaushe mutum mai hankali da iyalinsa da ƴaƴansa da yake ci da su yake daukan dawainiyar su za a masa ganganci da rayuwarsa yanzu dai kaga asuba ne babu motsin ababen hawa sosai to daga can din zuwa nan ni yanzu a matsayina har yanzu misali miliyan 1 tana ban sha'awa sai ka ce zaka ban miliyan 5 iya abin da kake so shine na rugo da mashin a 120 daga can farkon kwalta zuwa ƙarshen kwalta in nayi haka na ci kuɗin ka kaga yanzu babu abin hawa sosai akwai yuwar 90% kaso 90 kai 95-96% na cikin 100 cewa zan iya wucewa ba abin da ya faru to amma wannan 5% din ko wannan 3% din baka da garanti a kansa iya shi zai iya sabbaba maka ka fada cikin hatsarin da in kai wasa wannan miliyan 5 din sai dai ko magadanka su ci ko kuma kai jinya da su har ka cinye su baka warke ba to amma yaro haka kawai karfe 2 na rana ko karfe 4 na yamma mutane suna tasowa aiki sai ka ci an ce gasa za a yi dauko daga farkon hanya zuwa ƙarshe a rike mashin ka je na ihu a kade na kadewa wani ya fada rami wani ya buge dan mutane ya zo wucewa wani mai mota zai wuce ya gifta masa da keshi to irin wannan ganganci inda hanyar da zaka bi a dakile irinsa kamar yadda aka yi bombs din nan yaro yanzu ko kanwarsa ce ta shayar da shi ba zai riko mashin a 100 ya hawo wani abun ba sai ya ka da shi to kaga an gusar da wannan cutarwa gabar irin wannan hanyar to waɗanda suka bada shawara aka yi wannan aikin ko waɗanda suka bada dukiyarsu aka yi wannan aikin ko waɗanda suka bada lokacinsu aka yi wannan aikin in sun yi don Allah aiki ne da iya shi kadai ya kai Allah ya gafarta wa mutum zunubansa domin shi wannan bishiyar da wannan sahabin ya gusar akan hanya ba fa wai yana sa mutane su mutu bane iya abin da yake yana cutar da musulmi wani zai tuntube ya rauni wani sanadiyar wannan bishiyar in dare yayi sai dai ya canja hanya ya bi hanya mai nisa domin yana tsoron abin da zai iya faruwa da shi na cutarwa daga wannan bishiyar to haka nan idan ya zamanto akwai bola da mutane suke wasarere da shi kowa ya ɗebo datti da kazantar gidansa ya zo ya zuba babu laifi idan kana gyara wannan bolar kana inganta ta kana ɗebe wannan bolan gabarin hanya aka samu lada a gurin Allah madaukakin sarki sannan a zamanin da muke ciki da bola take da daraja za ka iya siyarwa ma ka samu lada duk da kowa yanzu a gidansa yake hada bola mata sai su sa kowa ya hada bola sa a gida domin za a zo a siya a samu ainihin 5-10 fa bi ikhlasihi ma'a yusri al'amali mala yace tare da ikhlasin da wanda ya aikata aikin nan yayi ma'a yusri al'amali gashi dai aikin mai sauki ne adkhalahu Allah aljannata bi rahmatihi Allah sai shigar da shi aljanna da rahmarsa wa ta'ammal mala yace ka ƙara dubawa fil mar'ati albaghi allati 'amilat a'malan qabiha cikin labarin wata karuwa ku duba munin aiki na karuwanci abin da yafi daraja a jikin mace ta mayar da shi shine hanyar cin abincinta abin da Allah ya halitta don mutum daya ya mu'amalance shi ita ta mayar da shi na kowa duk wanda yake da kuɗi mai mummunar ɗabi'a ko hali ko tarbiya a shirye in yana da bukata ita shirye take ta bashi ko mun karantar kuɗin sa har tana kaiwa lokacin da mata zama jaka da yawa ba sai an biya ba ake mu'amalar iskanci da ita wata lalacewanta ya kai karuwancin ya kare mata ita in za a yi lalata da ita a bata abin da za ta ci a siya mata abinci ma a shirye take a ga wannan ta zama kariya kenan to ta aikata irin wannan aiki na karuwanci karuwace ta yi karuwancin ta iya san ranta thumma amilat amalan yasiran sai ta yi aiki wani dan kadan fi a'yunil bashari wanda mutane suke ganin aikin karamin aiki ne wa huwa siqayatu kalbin shine wannan matar ta shayar da kare ku duba kare mace kaskantacciya mara daraja wacce ta aikata munanan ayyuka ta aikata aiki ba mai girma ba dan karamin aiki kuma da ta tashi shayarwan ma ba mutum ta ba abinci ba kare wanda yana daga cikin dabbobi da ake rayuwa da su kusan zaka iya cewa ba kaskantacciyar dabba cikin dabbobi da muke rayuwa da su irin kare wanda kowa kinsa yake banda wanda ya ajiye shi فغفر الله لها بذلك الله يغفر تامتا دن ايكن دتي بذلك العمل اليسير دن ونن قرمن ايكن دتي ما سوء عملها من البغي تاره ده مونن ايكن تا دتي نا كاروانشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينا فدا cikin حديث حديثن ده الامام البخاري يروايته شي a cikin كتاب احاديث الانبياء باب حديث الغار امام مسلم يروايته شي cikin kitabu salam babu fadlu saqi albahaim almuhtarama wa it'amuha hadisi ne ingantacce wanda yake kan sharadin ko kuma yake cikin riwayar ainihin sahih al-bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bainama kalbun yatifu bi rakiyatin annabi yace wata rana a cikin daji wani kare yatifu yana tawafi birakiyatin yana zaga wata tsohuwar rijiya a cikin daji kishruwa ya dami wannan karan to wannan karan yazo yana zagawa yana kokarin cin kasa yana neman koda damshi ne dan gwaguya ya ainihin samu sassauci a makoshin sa kad kada yaqtuluhu al'atash wannan karan kusa yake atishawa ya kishruwa ya kashe shi ya yana jin tsananin kishi izra'atuhu baghiyyun min baghaya bani isra'il sai wata tsohuwar kilaki wata karuwa daga cikin karuwan banu isra'il babbace ma tana da matsayi ka tanan karuwa daga cikin karuwan banu isra'il sai ta ga karan nan a cikin halin da yake ciki sai ta sauta ta tausaya masa فنزعت موقها سي wannan matar ta cire al-muq shine al-khuf sai ta cire khuffin ta da take sanye da shi ta ainihin daura masa wani abu ko zanin ta ko na makamancin haka ta sanya shi cikin rijiyar nan ta debo ruwa fastaqat lahu bihi fasaqathu ta ainihin sanya shi a cikin rijiya ta debo ruwa fasaqathu ta shayar da wannan karin ta gusar masa da damuwar da yake ciki fa ghufira laha bihi sai aka gafarta mata sanadiyar wannan aikin da ta yi da wannan yayi zama wajibi karkare ni aikin alkhairi ka dangaru ne a gidanka ka tanadar musu da gunda za su sha ruwa in ka ci abinci ka watsa musu halittu ne na Allah madaukakin sarki Allah bai halicce su da rai babu wata halitta da Allah ya yi da babu hikima a ciki idan ba dabbar da aka ce ka kashe ba dan uwa kar ka kashe misali tsaka wannan dukkun da ka gani ka kashe ta kana da lada amma an banda irin su ba dabba ce da za ta cutar da kai ba kamar cinnaka ko kunama ko maciji irin wannan in ba irin su ba dabba tana rayuwarta ba ta da wani damuwa da kai ba abin da ya shafe ka ka dauka ka kashe ta wannan kai ne kuma an ka tsananta akai Allah madaukakin sarki zai maka tambaya akan dalilin kashe wayannan dabbobin da kake yi me nuna mun lokaci yana nuna mun lokaci ya tinda zu a shikaratun namu da saura zamu takaita anan abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين